Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shirin na daren yau Asabar 6 ga watan Mayu shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Bauchi ta kama wasu mutane 7 ciki har da wani tsohon hafsan sojin sama da wani basarake bisa tuhumar haddasa bore da yayin sanadiyar rasa rai da dindin dukiya.
Wanda shine da kansa yana da kansa da wasu wanda suke goya masa baya. Kuma hakan ya sa ya nada wani karamin sarki a wannan gari na Sam, da wannan ya jawo rikici tsakanin kabilu na wannan yanki din.
Kamar kowace ranar Asabar muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. Bayan haka kuma za mu kawo muku labarin wasanni. To amma kafin duka waɗannan ga Mahmud Kwari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da dare ga labarin duniyar. Dibin-dibatar 'yan Birtaniya ne suka kaure da shewa bayan da suka hango Sarki Charles na uku tare da mai ɗakinsa Queen Camilla a kan farfajiyar shakatawa ta fadar Buckingham a birnin London. Cikin annashuwa da farin ciki, dandazon mutanen sun kai gaisuwar ban girma ga sabon sarkin nasu wanda aka mika wa sandar girma yau Asabar. A tare da Sarki Charles a farfajiyar shakatawar akwai manyan masu riƙe da sarautu da suka haɗa da ɗansa Yarima Williams da mai ɗakinsa Madam Kate da kuma jikokin sabon sarkin da dama. Dimban dakarun sojoji ne suka yi faretin ban girma ga Sarki Charles a fadar Buckingham, duk kuwa da ruwan sama da ake malalawa. Tun da fari an yi bikin miƙa sandar girmar ga Sarki Charles na uku a majami'ar Westminster da ke tsakiyar birnin London. Bikin irinsa na farko cikin shekaru 70 da suka shuɗe, lokacin da aka ba da sandar girma ta kama aiki ga sarauniyar Ingila marigayiya Queen Elizabeth. Ɗan shekaru 74, Sarki Charles ya hau gadon sarautar Ingila bayan mutuwar mahaifiyarsa Elizabeth a watan Satumbar bara. Rawagini sun ce wasu daga cikin 'yan Birtaniya, musamman matasa, ba su nuna annashuwa da farin ciki ba saboda ɗimbin dukiyar da bikin ya lankwame. Jakadun ɓangarorin da ke faɗa da juna a Sudan na shirye-shiryen fara tattaunawa domin samar da ƙwaƙwarai yarjejeniyar tsagaita wuta. Majoyi na gwamnatin Amurka da na hukumomin Saudi Arabia sun tabbatar da cewa wakilan ɓangarorin biyu sun isa birnin Jidda na ƙasar Saudi Arabia, inda ganawar za ta wakana. Jami'ai sun ce tattaunawa ta biyo bayan yunƙurin ƙasashen ƙetare na ganin cewa ya kamata ɓangarorin su zauna da juna a kan teburin sulhu, wadda ake fatan za ta kawo ƙarshen yaƙin da ke wakana a ƙasar ta Sudan. Jami'an gwamnati a Sudan sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa Amurka da ƙasar Saudi Arabia ne za su jagoranci tattaunawar. A yau Asabar, Iran ta hallaka wani mai adawa da manufofinta ɗan asalin ƙasar Sweden mai suna Habib Farajullah Shahab. Hukumomin Iran sun ce Habib Shahab na shiga cikin aikace-aikacen ƙungiyar Ahwaz masu fafutukar aware daga Iran. Gidan talabijin na ƙasar ya ce ƙungiyar ta ƙaddamar da hari akan sojoji a shekara ta 2018, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 25 a lokacin. Jami'an tsaro na Iran sun taɓa tsare Habib a ƙasar Turkiya a shekara ta 2020, ko da yake ba a fayyace dalilan kama shi ba a wancan lokaci. Tuni dai Sweden ta bayyana damuwa game da matakin mahukuntan na Iran a kan Habib, ko da yake dama dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami biyo bayan zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai da hukumomin Sweden suka yi a kan wani jami'in ƙasar ta Iran saboda rawar da ya taka wajen kashe fursunonin siyasa a Iran a shekarar 1988. Labaran duniya na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa jiya Juma'a cewa 'yan kwanakin nan da suka gabata ya gudanar da taruka daban-daban da shugabannin duniya, kuma ta baya-bayan nan ita ce ganawar da ya yi da wata tawaga daga Majalisar Dokokin Amurka. A jawabinsa na yau da kullum ga al'ummar ƙasar, shugaba Zelensky ya ce a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke tallafawa Ukraine, tamkar suna taimakawa kansu ne. Muna yin duk mai yiwuwa mu sanar da duniya ta san halin da Ukraine ke ciki, su fahimce ta kuma su agaza mata, domin yin hakan kariya ce ga ƙasashen na duniya, a cewar shugaba Zelensky. A hannu guda kuma Russia ta ce tana burin kwace birnin Bakhmut nan da 'yan kwanaki uku masu zuwa. Sai dai kwamandar dinna ta musamman da ke fafatawa a yankin ya yi barazanar janye dakarunsa daga yankin muddin hukumomi a Moscow ba su samar da ƙarin muhimman kayayyakin yaƙi ba nan da ranar 10 ga wannan wata na Mayu. A wani sautin bidiyo da ya fitar a jiya Juma'a, kwamanda Yevgeny Prigozhin ya zargi manyan kwamandojin rundunar a birnin Moscow da nuna halin ko'in kula da rashin nuna ƙwarewa da ƙwazo a sha'anin aikin soja. An sami kyautatuwar yanayi kaɗan ta fuskar mutunta 'yancin 'yan jarida a yankin ƙasar Hong Kong. Sai dai ƙwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida da yaɗa labarai na fuskantar ƙalubale a yankin. A wani rahoto da ta wallafa game da 'yancin 'yan jarida na shekara-shekara, ƙungiyar kare haƙƙin ma'aikatan yaɗa labarai da aikin jarida ta duniya, wato Reporters Without Borders, ta ce Hong Kong ce ta zo ta 140 a jerin ƙasashe 180 da aka wallafa sunayensu. Rahoton ya ce an samu kyautatuwar ta fuskar mutunta kafofin labarai a wasu wurare na ƙasar idan aka kwatanta da makin da yankin na Hong Kong ya samu ta wannan fuska a bara. Sai dai rahoton ya ce Hong Kong na samun koma baya tun bayan da ta kaddamar da dokar al'amuran tsaro ta ƙasar a shekara ta 2020. Kaddamar da dokar ya biyo bayan yaduwar zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati, ko da yake hukumomin ƙasar ba su fayyace alƙiblar dokar ba, amma dai sun yi amfani da ita wajen kamawa tare da garkabe waɗanda ke caccakar manufofin gwamnati, a cikinsu kuwa har da 'yan jarida.
Mahmud Ibrahim Kware kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta bada sanarwar kama wasu mutane bakwai, ciki har da wani tsohon hafsan sojin sama da wani basarakin gargajiya, bisa zargin haddasa bore a ranar 15 ga watan da ya shige, wanda ya sanadiyar rasa rayuwa da asarar dukiyoyi. Hakan ya biyo ne bayan ayyana nadin wani karamin hakimi da aka gudanar ba bisa ka'ida ba a ƙauyen Sang da ke cikin karamar hukumar mulkin Bogoro ta jihar Bauchin. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na dauke da ƙarin bayani.
Boren ya janyo sanadiyar bunkutawa gidaje sama da 60, ɓarnata dukiyoyi mai tarin yawa, da kuma rasa ran wani dattijo mai shekaru 70, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi SP Wakil ya shaida mini a hira ta da shi ta wayar tarho.
Gidaje ne wanda aka samu sun kone kusan gidaje 65, mashina guda uku, dukiyar mutane wanda aka rasa bi adadi ba za ka iya irgawa. Mutane sun yi asara sosai. Akwai wani tsoho mai shekara 70 wanda ake kira shi da Bolus Dalami, su wayanda suka fito wannan zanga-zangan, su kuma mutanen da wannan shi mai littafin da ake kiransa Mr. Matthew Shaya shi ne wanda shi kuma wannan Yakomo Shakomo ya naɗa shi a matsayin mai littafi. To a wannan ne bai da iwa mutanen gari ba, shi ne kawo wannan tashin. Kwamishinan 'yan sanda na Bauchi CP Aminu Alhassan ya sita da ya ba da umarni ma DPO da shi a nan Ogoro ya duk abinda zai yi wa'innan wanda suka tada wannan zaune tsayin a kamo su. To Allah ya ba mu nasara a wannan lokaci ga kamo mutum 6. Da shi ya komodo kwamishinan 'yan sanda da kansa ya tura mashi gayyata kan cewa ga abin da yake faruwa kuma muna so mu ji ta bakinsa. Toto a wannan lokacin ya kuma bai tashi honorary ne invitation ɗin ba su shekaran jiya.
Wato SP Wakil, idan na fahimce ka, da shi wannan mai littafi da shi wannan retired Air Commodore ɗin duk suna hannunku?
Ai mutum bakwai ne, shi Air Commodore da kansa, shi Air Commodore Ishaku Komo retired mai shekara 71, wai Matthew Ishaya mai shekara 56, wai Yakubu Bara mai shekara 65, akwai Apollos Hassan mai shekara 72, akwai Nathaniel Joshua mai shekara 40, akwai Abenaku Zakka mai shekara 30, akwai James Danjuma mai shekara 65. Wa'annan duk bungurfanar da su gaban kotu a yanzu da nake muka magana, kotu da ta remand din su a gidan wakafi.
To halin da yake ciki kuma gwamnatin jihar Bauchi ta ce ba za ta bari ba ta gari su rinka karan tsayawa dokokin kasa ba, kamar yadda babban mai baiwa gwamnan Bauchi shawara a fannin labaru ya shaida mini.
Abun kaito da kuma wani abu da ya karya doka da sabawa ibin hankali ma, sai wani ya je ce shi ne shugaban wannan kabila na Siyawa Chief Dog, wanda shi ne da kansa, yana da kansa da wasu wanda suke goya masa baya. Kuma hakan ya sa ya nada wani karamin sarki a wannan gari na Song, to wannan ya jawo rikici tsakanin kabilu na wannan yanki din. Gwamnatin jihar Bauchi na da tsari da kuma yanayi na yanda ake nada sarakuna na yanka da hakimai da dagatai da dukkan dai wani abubuwa da ya jibanci sarauta. To ba a yi wa'innan ka'idodin ba, kawai ka je ka ce kai ne ka sa kanka ka ce kai ne kawai sarki na wani kabila ba tare da bin doka da oda ba, wannan gaskiya karan tsaye ne kai tsaye wa doka da odan jihar Bauchi.
Ta bakin mai ba da shawara kenan wa gwamnan jihar Bauchi a fannin labaru, Comrade Muktar Gidado, Abdulrahman Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida na musamman, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mutabiyo ya Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Ko me ya kawo rikicin kasar Sudan? Shin ta yaya za a magance yawan rikici-rikici a kasar? Mai tambaya mai nasara kuntuwa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku tambaya mana masana muhalli dalilan fari a wasu kasashe da ke kuryar Afirka da ma wasu yankuna na kasar China da ke nahiyar Asiya, a lokacin da wasu kasashen duniya kuma ke fama da ambaliyar ruwa. Mai tambaya Malam Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan musabbabin rikicin Sudan da kuma mafita. Idan mai tambayar Malam mai nasara Funtuwa da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga wurin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubba Adama da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Lallai rikicin Sudan na baya-baya nan, wato wanda ake ciki yanzu, ta samu asali ne tsakanin manya-manya mutane guda biyu, wato sojojin ƙasar ne. Wayannan mutane guda biyu wanda yake cikin sojojin Sudan, babban su wanda ake kira General Abdul Fattah Burhan da kuma wanda yake jagorantar sojoji na musamman wanda shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki ya assasa sojoji na musamman nan, general nasu shine General Muhammad Hamdan Dagalo. To wayannan mutane guda biyu su ne suka kawo rikicin da muke ciki yanzu. Suna fada tsakanin su ne guda biyu din nan, suna fadan waye zai dauko mulki. Ana shirin za a maida kasan turbar demokradiya a cikin wannan shekara na 2023. To rigiman da ake ciki, waye daga cikin su zai jagoranci sojojin kasan in an maida kasa a karkashin demokradiya? Domin yanzu shi General Abdul Fattah Burhan shine yake jagorantar sojojin kasar Sudan, wato Sudan Army Forces. Shi General Muhammad Hamdan kuma yana jagorantar sojoji ne na musamman, ba sa karkashin sojojin Sudan, wanda shi na gaya muku daga farko shi Umar al-Bashir ya assasa lokacin da yake kan mulki. To in Sudan yanzu za ta koma turbar demokradiya, waye daga jikin su zai jagoranci sojojin Sudan? Wannan rigiman ne ya fado tsakanin mutanen nan guda biyu. Kowa yana so ya jagoranci sojojin nan, asali ma ba sa son barin mulki ma gaba daya, shi yasa suna fada tsakanin su. Wannan fada tsakanin mutane guda biyu shi ya kawo rigiman da ake ciki a cikin Sudan yanzu. Amma wannan rigiman ina ta samo asali? Ta samo asali ne tun zamanin shi Umar al-Bashir lokacin da yake mulki. Kaga shi wai yayi mulkin Sudan shekaru 30 da wani abu. A wannan shekarun sa na 30 din kun tuna, akwai lokacin da aka yi rigima a Southern Sudan, akwai sojoji na musamman wanda shi Al-Bashir din ya assasa wato Janjaweed suka taya shi fada a wannan lokacin da aka gama fada da wayannan mutanen 2003 sai kenan muke magana nan shekaru da dama da suka wuce shekaru 20 kenan sai ya dauko su ya zo ya hada da su a 2013 ya dauke su ya sa ya kira su special forces ya bar sojojin kasan a gefe yana amfani da su su suke taya shi mulki su suke protecting nashi lokacin da yake kan mulki to amma kasa nan Adam ko yaushe in ka dauko shi ka kawo shi kusa da kai dan Adam Allah ya shi mai son mulki ne koya yake da suka zo kusa da shi Al-Bashir a 2013 suka zana da shi har zuwa 2019 sai shi wannan General Muhammad Hamdan din ya hada hannu da kuma karfi da yaji da wannan hafsan sojojin Sudan wato General Abdul Fattah Burhan suka hada hannu kuma suka shirya wa shi Al-Bashir makarkashiya suka kore shi shine aka yi ku na 2019 inda aka sallami shi aka kama shi Umar Al-Bashir aka je aka kulle shi sa'annan yan siyasa suka tashi hu kamar za su yi wani rigima na dan lokaci kadan sai wayannan sojojin guda biyu suka ce musu to ku zo mu hada mana mu yi civilian military government wato gwamnatin tsaka da sojoji da kuma yan siyasa a ciki wato gwamnatin hadaka sai aka kira su aka zo aka hada to wayannan sojojin guda biyu suna cikin gwamnati su ne masu dola da kuma babban dan siyasa da yake ciki wanda yake cikin wannan hadakan shine Abdullah Hamdok suka zanna 2019 zuwa 2021 wato shekara biyu ko kuma zamu ce by 2021 sai wannan sojojin guda biyu har yanzu sai suka yi juyin mulki suka sallami wannan dan siyasan aka cire shi a layin mulkin kasar hasali ma tun lokacin da suka sa shi su wayannan sojojin guda biyu sun dauki madafan iko da yake da duk abin da yake da muhimmanci a cikin Sudan suka dauke shi suka sa ma kansu suka bar wa dan siyasan nan ba abin da suka samu daga karshe suka zo suka kore shi a 2021 wato last 2021 sai su guda biyu din suka dauki mulkin Sudan ba da suka masu ka sama kansu sune sojoji sune gwamnati sune waye duk abin da ka sani a Sudan su wannan mutanen guda biyu to amma har yanzu abin da na ga muku a farkon nan dan adam ko yaushe mulki yake bukata koya yake to yanzu wayannan mutanen guda biyu da suka hada kai suka kori Al-Bashir Umar Al-Bashir suka hada kai kuma suka kori shi Abdullah Hamdok wato dan siyasan da suka yi jagoranci lokacin da aka kori shi Umar Al-Bashir to yanzu fada ne ya barke tsakanin wannan abin da ake cewa personality clash conflict between two personalities wayannan mutane guda biyu din nan kowa yana son mulkin kasan irin abin da ya faru a Nigeria ne civil war da muka yi a Nigeria shekaru da dama da suka wuce wato conflict ne tsakanin shi General Gawan da kuma General Ojukwu a Nigeria an yi irin wannan rigima aka gagara samu mafita shekaru uku aka yi ta fada a Nigeria daga karshe dai aka samu mafita lokacin da ita gwamnatin Nigeria ta fi karfin Ojukwu to wannan rikici da ake da shi yanzu a Sudan din nan irin rikici ne wato shi General Muhammad Hamdan yana jagorantar sojoji da ake kiran su RSF wato Rapid Support Forces wanda na gaya muku shi General Bashir ya assasa lokacin da yake kan mulki shi wannan babban hafsan sojojin Sudan kuma ana kiran sa Abdul Fattah din nan dukkan su biyu suna bukatar su zama shugaban kasa a karkashin sojan na kasar Sudan to wannan fada ne tsakanin mutane guda biyu to amma akwai mutane daga baya wanda suke supporting nasu cikin su shi wannan Hamdan din nan Russia tana supporting nashi tana goyon bayan sa suna bukata su yi aiki da shi shi kuma wancan Abdul Fattah yana samun support na irin su America da Saudi Arabia wanda ba sa bukatan shi Hamdan ya samu mulkin kasan to kaga irin waɗannan in ana samun forces daga waje suna shiga cikin kasa suna taya mutane guda biyu fada to kamin a samu mafita yana da wahala yanzu irin rikicin da Sudan ta shiga din nan sai dai addu'a Allah ya kawo karshenta domin alama ya nuna dukkan su biyu ba wanda yake tunanin zai sassautawa daya don ka samu mafita a cikin wannan rigima shine muna addu'a Allah ya kawo karshen wannan fitinan wa mutane su taya su da addu'a kuma ka san ita Sudan dama tana da tarihi na rigingimu da dama na cikin gida wannan tarihi na rigingimun duk zai iya tasowa yanzu cikin wannan tafiyar da suke ciki kuma za ku duba kasashen da suka zagaya ita Sudan kasashe ne wanda su ma suna da tarihi na rigingimu wato irin su Libya okay Libya Chadi Ethiopia da Egypt da sauran wayannan kasashen da kuka sani duk suna daga cikin kasashen da suke kara kawo wa Sudan rikici na cikin gida domin duk inda ake gani ake rikici za su zo su shiga ko za su samu wani abu. Kasan ita Sudan Allah ya mata karfin arziki na ƙasa, to ƙasashen duniya suna ganin duk wanda yake control, yake samun control na leadership na Sudan za su iya samu wani abu. To sai dai daga ƙarshe muna addu'a Allah ya sa waɗannan mutane guda biyu su samu mafita don a kawo mutanen Sudan mafita.
Sai kuma maimaicin ansar tambaya kan dalilan fari a wasu sassan Afirka da Asiya. Idan mai tambayar Malam Aminu Adamu da ma duk wani mai sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a Shiyar Agadez, Jamhuriyar Nijar, Hamid Mahmud ya samo daga masanin harkar yanayi da ke birnin Agadez, Malam Abubakar Nafi'u, wanda ya ce
babban dalili wanda yake kawo fari bisa yankin kafan Afirka, abinda ya shafi yankin su Somalia, su Ethiopia, su Eritrea, su Kenya, babban abin da ke kawo musu fari ya danganta da rashin samun ruwan sama. Sun samu shekara 1-2 ba su samu ruwan sama ba. In ka duka musamman mu na bisa yankin mu Afirka ta Yamma, mu musamman ma mu na Niger, ba ko muke kawo mana fari ba mu na illa karamcin ruwan sama. Ba su isan mu bisa kan yadda muke so mu shefkin mu noma mu. Amma tashi hankali ya mamaye su. In ka duka zuka mafi yankin Somalia da Ethiopia, su duka kago wannan kasashen biyu su duka da suna fama da tashin hankali. Shi kago manotocin su sun karkata da bisa harkar tsaro da sayan makamai. To abin da kamata su yi su ba noma fifiko, su ba noma muhimmanci, su tallafa, su samu su hannu su bisa harkar noma. Haka ma da suka yi zai iya ƙara jefa su fa cikin fari na yunwa da rashin abinci.
To yanzu misali za ka ga kamar yayin da wasu kasashe ke fuskantar fari, wasu kuma kasashen duniya na fuskantar ambaliyar ruwa, a matsayin ku na masana me kuke gani ya kawo haka?
Mu a bana ruwan da muka gani muka samu an jima ruban mu da an ga ruwa shekara da shekaru ruwan mu da an ga ruwa. Kuma banda haka nan ma babban matsalar mu munin Niger muna fama da rashin hanyoyin ruwa, hadda sayan filaye mutane da suke bisa hanyar ruwa duka an zo an yi gine-gine bisa hanyar ruwa. Shi ma wannan ka gani yana iya ƙara ambaliya. Me yasa? Inda ruwa suke bida inda kasa hanyar sai ne yanzu an zo an sai da an yi gidaje shike ka haka nan.
To me yasa ake fuskantar fari a wasu yankuna na nahiyar Asiya har da kasar China?
Abin da yasa China take fuskantar harkar fari, in ka nuri kasar China abin ai tana da yawa. In ka dauki murabba'in kasar China a duniya ta zo biyu ko ta uku, su ma a can akwai yankunan da a yankunan su masu fama da rashin samun ruwan sama. Banda wannan kuma mayan kamfanonika gare su da kasar masu fitar da hayaki na gurbata muhalli, shi ma wannan ya taimaka ma ka harka fari.
Kamar ta yaya ne kake gano waɗannan kasashen na kafin Afirka za su tankara waɗannan matsalolin?
Abu guda ne wanda za su tashi su magance wannan matsala ta fari abin da ya dame su. Dole sai an dafa, sai gwamnatocin su sun yi tsaye haika bisa abin da shafi harkar noma. In ba haka nan ba har yau dai ana nan gidan jiya.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama Adamawa Najeriya, da Malam Abubakar Nahi'u na birnin Agadez Jamhuriyar Nijar, da wakilanmu Muhammad Salisu Lado da Hamid Mahmud da producermu da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To badallah, kada manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za ku ji labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Lionel Messi ya nemi ahuwar PSG bayan dakatar da shi da ta yi. A wannan juma'a da ta gabata ne dai dan wasan nan Lionel Messi ya nemi ahuwa sakamakon balaguron da ya yi zuwa Saudiya ba tare da izini ba, wanda ya kai ga dakatar da shi da kungiyarsa ta Paris Saint-Germain ta yi. A wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sadarwarsa na Instagram mai mabiya miliyan 458, ya nemi abokan buga wasansa da kuma kungiyarsa su yafe masa. Kungiyarsa ta PSG ta dakatar da Messi ne bayan ya gaza halartar atisaye a ranar Litinin kwanaki guda bayan kashi da suka sha a gasar Lingue. Lionel Messi ya tafi Saudiya ne ba tare da izinin kungiyarsa ba don kammala batun kwantiraginsa da ofishin yawo bude ido na kasar. Wannan lamarin da ya auku dai ya sa ana bayyana shakku kan ko Messi zai ci gaba da zama a PSG bayan karshen kwantiraginsa na shekaru biyu a kungiyar.
Ni dai ne aka fi sani da Coach Sabo Zico, na ne ke West Technical Advisor na Adamawa Queens da kuma kananan timatimai na cikin jihar Adamawa. Alan hakika wato shi Messi tun daga aka da daga World Cup din nan mutane ma suna dan zargi kan PSG kan sun ni bankwana da shi Messi din. Ya zo wannan kungiya saboda zai taimake su su samu Champions League din nan. Ya zo at the wrong time. Place da ya kamata ya samu su taimaka masa su kamar yadda yake a Barcelona lokacin babu. Lokacin da aka zo aka ce Saudi ta bashi jakada na hukumu da ido din nan. Kuma da ya dawo daga World Cup ya duba ga feature din sa a wannan PSG din sai fara kashe jiki dai haka saboda samu su rubu lafiya. Wato ana so a sasanta a rubu lafiya ne saboda kar a zo a fara ji haka a ce dama shi bai da da'a. Su sa shi a gaba to duk wannan shi yasa ya zo a hankali ya sauko su yi su contract kan da kai sai contract da su.
Idan muka leka wasannin premier da aka buga yau mako na 35 inda kungiyar wasan Chelsea suka buga da Bournemouth. Chelsea tana da ci 3, Bournemouth kuma tana da ci 1. Ita kuwa Man City inda ta buga da Leeds United. Man City ta samu ci 2, Leeds United kuma tana da 1. Wannan wasar da Man City ta buga ita ce ta bata dama darewa akan teburin Premier da maki 82. Ita kuwa Tottenham da Crystal Palace suka tashi ci 1 da nema inda Tottenham ta ci Crystal Palace 1. Har yanzu dai a fagen Premier League inda Wolves suka buga da Aston Villa inda Wolves ta ci Aston Villa 1. Kungiyar Newcastle United bata da kudin da za ta iya dauko fitattun ƴan wasa irin su Neymar na Paris ST Germany da kuma Cristiano Ronaldo na Annas. A cewar coaching kungiyar Newcastle dai tana daya daga cikin kungiyoyin da suka fi arziki a duniya bayan da asusun zuba jari na Saudi PIF ya sanya ta a watan Oktoba na shekara ta 2021. Rahotanni dai na nuna alakan ta club din da daukan Neymar da kuma Ronaldo. Coaching club din dai yace Neymar da Ronaldo kowa ya sani suna daga cikin fitattun ƴan wasa a duniya amma babu isassun kuɗaɗe da kungiyar za ta iya dauko su. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Dibin-dibatar 'yan Birtaniya ne suka kaure da shewa bayan da suka hango Sarki Charles na uku tare da mai ɗakinsa Queen Camilla a kan farfajiyar shakatawa ta fadar Buckingham a birnin London. Cikin annashuwa da farin ciki dandazon mutanen sun kai gaisuwar ban girma ga sabon sarkin wanda aka miƙa wa sandar girma a yau ɗin nan Asabar. Jakadun ɓangarorin da ke faɗa da juna a Sudan suna shirye-shiryen fara tattaunawa domin samar da ƙwaƙƙwarar yarjejeniyar tsagaita wuta. Majiyoyi na gwamnatin Amurka da hukumomin Saudiya sun tabbatar da cewa wakilan ɓangarorin biyu sun isa birnin Jidda na ƙasar ta Saudiya inda ganawar za ta wakana. An sami kyautatuwar yanayi kaɗan ta fuskar mutunta 'yancin 'yan jarida a yankin ƙasar Hong Kong sai dai ƙwararru sun lura cewa har yanzu masu sana'ar aikin jarida da yaɗa labarai na fuskantar ƙalubale a yankin. A wani rahoto da ta wallafa game da 'yancin 'yan jarida na shekara-shekara, ƙungiyar kare haƙƙin ma'aikatan yaɗa labarai da aikin jarida ta duniya wato Reporters Without Borders ta ce Hong Kong ce ta zo ta 140 a jerin ƙasashe 180 da aka wallafa.
A gaida Muhammad Ibrahim Kwari, masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Kafin mu sallama da ku, bari mu mika gaisuwar wato taya murna zuwa ga iyalan gidan Liman Yalaudu wato Abubakar Yalaudu Sanyin na da kuma na marigayi Alhaji Yahaya Dantuwa Sanyin na bisa ga daurin auren ƴaƴansu da za a yi insha Allah wato Abubakar Sabo Liman Sanyin na da kuma Faiza Buhari Yahaya Dantuwa. Daurin auren da za a yi in Allah ya kai mana rai ranar Asabar ta sama kenan za mu ce a 20 ga watan wannan wata na Mayu na shekara ta 2023 da karfe 11 na safe. Za a kuma yi wankin ango a gidan wato marigayi Malam Tukur Umar da ke nan garin Sanyin na. Da fatan Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a ɗayyaba. Yanzu ka madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya hada sauti ya kuma ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Saminna ke muku fata alkhairi, ma'assalam.